An jima ana tsokaci akan kula da mutane masu bukata ta musamman a Najeriya waɗanda aka sari su ne ke gararan ba akan tituna suna barace-barace musamman arewacin Najeriya. Sai dai har yanzu masu wannan lalurar sun ce kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu ga biyan bukatun su.
Miyana Usman Aliyu Dan Maliki. Ina bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da idon rahama. Misali ka gani ana cewa ba a sun barace-barace.
Sunana Aishatu Buhari Ahmad. Da ya zamanto an haɗu da yarinya gurguwa ko kuma yaro gurguwa an ba shi sadaka, gara a tabbatar da ya iya aiki da kai ne zai yi dogaro da kai.
A ɓangare ɗaya kuwa mahukunta na cewa suna ƙoƙari wajen kula da jin daɗin waɗannan mutanen. Kamar yadda a jihar Sokoto gwamnati ke ba su kuɗaɗen allowance a kowane wata, kuma ta yi ƙarin yawan kuɗin daga naira 6,500 zuwa naira 10,000 ga kowane mutum ɗaya. Kuma domin rage musu raɗaɗi na ci da tallafin man fetur, gwamnatin ta bayar da abinci buhu ɗaya ga kowane ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman fiye da 6,000, kamar yadda gwamna Ahmad Aliyu ke cewa.
Yan uwana masu bukata ta musamman na tsaya a gabanku, ke shaida muku cewa wannan tallafi da an ka ba ku to mataki ne kawai. Za a ci gaba da waiwayin ma domin tabbatar da cewa an kula da jin daɗinku.
To sai dai wani jigo kuma tsohon jami'in gudanarwa na kungiyar makafi ta Najeriya mai kula da yankin Arewa maso yamma Haliru S. Usman ya ce aiwatar da dokar kare haƙoƙinsu yadda ya kamata ne kawai zai magance matsalolin rayuwa da suke fuskanta.
Gaskiya fisa billahi duk wanda ya ga dokokin da ke cikin wannan kundin to ya tabbatar da an implementing din ne wata matsaloli ta mutane masu bukata ta musamman kashi 80 cikin 100 an kau da su insha Allah.
To yanzu menene kila ƙarin muryar da za ku ƙarawa ga gwamnatocin da ba su aiwatar da wannan dokokin ba?
Eh to kiran mu ga gwamnatin da su ida implement ba na ga rashin sani na da sun san da sun sa hannu ga wani doka sun huta da matsalolin mutane masu bukata musamman an yi musu commission nasu na kansu an dauki mutanen kansu sun wakilce su don da ma babban matsalar nan arewacin Najeriya especially ba a ba mu dama mu wakilci kanmu.
Masu wannan lalura sun ce mahukunta su sani kula da bukatun su ba yi musu gata bane, haƙƙi ne nasu wanda dole ne a sauke shi. Kamar yadda Zainab Sa'idu mai lalura gurgunta ke cewa.
Sannan waɗannan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar ba har mu dai za su amfana ba, saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe. Akwai rashin lahiya, akwai tsufa, idanu kan tafi ji yana iya gushewa, ƙafafu suna iya kasawa, sannan akwai accident waɗanda kan faru mutum ya zam bai iya tahiya ko kuma bai gani. Ko an fahimci wannan ko ba a fahimta ba ka shiga cikin wannan mutanen masu lalura ta musamman.
Yayin da masu wannan lalura ke neman samun biyan bukatun su na rayuwa, su kuma masu lalurar Zabaya sun ce su ma mutane ne masu lalura ta musamman. Kamar yadda shugaban kungiyar Zabaya a Sokoto Abba Galadima ke cewa.
Mu halolin mu duk bai fi zafin rana ba, wanda akwai wani sinadari da ake ce man melanin wanda su Zabaya ba su da shi, wanda duk wani aiki na cikin rana ba su da bukata gare shi. Idan kuma sun zurfa mai ranar ita kai musu illa ga ciki wanda zai samu ciwon daji wanda ake kira skin cancer.
Bisa ga yadda masu bukata ta musamman ke korafi samun aiwatar da dokar kare haƙoƙin su yadda ya kamata ne kawai zai iya nuna magance matsalolin su na rayuwa ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.